بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايانك انوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayanzu yammaci ne na litinin wacce ta daidai da 19 ga watan Ramadan hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1436 wacce ta daidai da 6 ga watan July shekara ta 2015 wannan shine cassette na 168 daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a wannan makaranta tamu mai suna Darul Hadithi Salafiyya wacce take number 4 Madarka Road anan gaskiya layout a Zaria a jahar Kaduna Nigeria karatun da malamin mu Abu Abdurrahman Muhammadun al-Awwal Adam al-Albani rahmatullahi alayhi yayi wata ke da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji muna fatan Allah madaukakin sarki kai rahama gare shi bamu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alqur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira ya bar makka zuwa madina sura ce da take tattauna manya-manyan al'amura guda biyu al'amari na farko al'amarin kashi na biyu daga cikin ahlul kitabi sune kristoci wato tana tattaunawa game da kristoci da annabi Isa da mahaifiyar shi Maryam da wato asalin ƴaƴan Imran da mutan gidan shi sannan abu na biyu wannan sura tana tattaunawa game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji da abin da ya shafi zakka da hukuncin riba da abin da ya shafi yaƙoƙi da suka faru a tarihin musulunci kamar yaƙin Badar da yaƙin Uhud kamar yadda a karatun nan namu na yau za mu ji haka da izinin Allah a karatun da ya gabata a jiya da shekaran jiya mun karanta aya ta wato asalin 7 zuwa ta 8 haka har zuwa aya ta 9 fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa huwal ladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat sannan mun karanta ayar da ke biye mata fadin Allah madaukakin sarki rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab sa'annan mun karanta aya ta 9 fadin Allah rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi inna Allah la yukhlifu al mi'ad mun karanta wadannan ayoyi kuma mun yi bayanai game da su a tattakaice mun fassara su mun bayyana ma'anonin su muna fitar da darussa wadanda zamu amfana da su sai lokaci ya kure mana ajiya darasi biyu ya rage mu ambata sai dai zamu dan yi wayi-waye a dan tafiya game da darussa da muka koya a cikin waɗannan ayoyi. Idan ba ku manta ba, ajiya mun ji cewa waɗannan ayoyi na bayyana mana cewa ashe ayoyin Alkur'ani sun kasu kashi biyu. Akwai waɗanda ake kira da al-muhkamatu, sa'annan akwai waɗanda ake kira da mutashabi. To sa'annan mun ji daga cikin darussa da muka koya a cikin waɗannan ayoyi shine ayoyin sun yi nuni game da zargin waɗanda suke bibiyar ayoyi mutashabi, a inda Allah ya bayyana cewa su ne karkatattu, su ne waɗanda zukatansu ke cike da karkata, ke cike da bauɗewa gaskiya don neman su fitini al'umma, su saka musu shakka game da Alkur'ani, sa'annan su jefa su a cikin ruɗu da hayaniya ta addini. To sa'annan mun ji a ƙarƙashin wannan fa'ida cewa na daga cikin waɗanda suke bibiyar ayoyi mutashabi da manufar karkatar da manufar Allah a cikin Alkur'ani zuwa ga tasu manufar, mun ji daga cikin su akwai waɗanda suka gabatar da hankali akan abin da aka nakalto daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Nau'i na biyu, akwai waɗanda suka gabatar da ra'ayoyinsu, suka gabatar da irin kiyasansu akan abin da ya tabbata na shari'ar musulunci. Akwai waɗanda suka gabatar da abubuwan da suka fahimta, waɗanda suke wato asalin abubuwa ne da malamai waɗanda ake danganta su da sufanci da ɗariƙanci suka asalin siffantu da su, suka yi ta gabatar da su akan abin da yake asali haƙiƙa shari'a ce ta musulunci. To sa'annan akwai waɗanda suka yi amfani da wayewar kansu ta zamani da abubuwan da ya shafi gudanarwa da ilimi da suke da shi na zamani, kace ilimi na boko, suka yi amfani da shi suka ture abin da ya tabbata na shari'a daga gurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muka ji cewa daga cikin nau'in waɗannan mutane akwai waɗanda sai ka ji sun ce ai abu kaza da musulunci ya zo da shi, wannan abun ƙarya ne bai tabbata ba, saboda ya ci karo da wani abu na siyasar su ta rayuwa, ko ya ci karo da wani abu da suka fahimta na wani ilimi daga cikin ilmomi na boko. Idan ba ku manta ba, mun yi bayanai mun tsawaita game da haka ajiya, a inda har daga ƙarshe muka yi ishara zuwa ga littafin babban malami al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, littafin shi mai suna As-Sawa'iq al-Mursala 'ala al-Jahmiyyah wal-Mu'attilah, wato kwaran kwatsa wacce ake aikowa, kace bama bamai da ake aikowa akan Jahmiyyah masu ta'awilin sifofin Allah, wal-Mu'attilah da kuma waɗanda suke watsi da sifofin Allah, ba su siffanta Allah da abinda shi Allah ɗin ya siffanta kanshi da shi a Qur'ani ko annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya siffanta Allah da shi a cikin Al-Qur'ani. To sa'annan sai muka tafi zuwa ga jin fa'ida ta gaba daga cikin fa'idodi da zamu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi. Muka ji cewa wannan aya ko waɗannan ayoyi suna bayyana mana fadilatul rusukhi fil ilmi, ayoyin na bayyana mana falalar tabbata a cikin ilimi, falalar malamai, falalar ƙwararru gogaggun masana shari'ar musulunci. Wannan aya ta zo don ta bayyana mana suna da matsayi a addinin musulunci, saboda Allah maɗaukakin sarki da ya faɗi waɗanda suke bibiyar ayoyi mutashabi, sai ya faɗi malamai tabbatattu a ilimi, sai ya ce su cewa suke mun yi imani da Alkur'ani muhkamin shi da mutashabihin shi, suka ce duka daga gurin Ubangijinmu yake. Allah ya ƙara nakalto maganar da suka yi, Allah ya ce kuma waɗannan tabbatattu a ilimi cewa suke rabbana la tusigh qulubana, saboda wannan addu'o'i da Allah ya nakalto mana su a ayoyi biyu da muka karanta a jiya, faɗin Allah, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, da kuma ayar da ke bi mata, rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fi, wato magana ne, addu'a ce ta ar-rasikhuna fil ilmi. Ko kun fahimta da kyau jama'a? Kaga wannan ayar na nuna mana falalar malamai waɗanda suke tabbatattu a ilimi. Ba za ka ga suna bibiyar ayoyi mutashabihi ba, ba za ka ga suna bibiyar su don su rikita al'umma ba, sai dai su ce sun yi imani da su duka daga gurin Ubangiji suke. To kaga kishiyar tabbata a ilimi shine rashin tabbas a ilimi. Rashin tabbas a ilimi wata sifa ce da muke ganin ta gatanan a da yawa daga cikin malumman zamaninmu waɗanda muke rayuwa da su a yau. Dan na daga cikin ma'anar rashin tabbata a ilimi biye wa ayoyi mutashabihi. To kenan duk wanda yake biye wa ayoyi mutashabihi, to sai ka ce wannan ba shi daga cikin ar-rasikhuna fil ilmi. Ina fata mun fahimta. A wannan gabar ne jama'a, naso ne amfani da wato wani dan lokaci kankani ne mana wasu bayanai a takaice waɗanda suke da bayani, wato suke da alaka da ilimi, da ɗaliban ilimi, da waɗanda suke malamai, waɗanda zan yi amfani da su ne don na zaburar da mu, na faɗakar da mu, na kwaɗaitar da ƴan uwa ɗalibai, sa'annan na tunatar da malamai game da falalar ilimi, da falalar malamai masana masu karantar da ilimi, da kuma falala ta ma ɗalibai waɗanda suke neman ilimi. Ɗan uwa, ya kamata ka sani ilimi ɗaya ne daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki, saboda ilimi siffa ce ta Allah maɗaukakin sarki. Don haka idan ka ga Allah maɗaukakin sarki ya baka ilimi, to Allah ya mutunta ka, ya baka daraja mai girma. Wannan ne ta sa a cikin al'umma to babu waɗanda suka fi kowa daraja, suka fi kowa kusanci zuwa ga Allah, suka fi kowa matsayi, suka fi kowa tsoron Allah kamar malamai ma'abuta ilimi. Allah maɗaukakin sarki cewa yayi, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ai a cikin bayin Allah masu jin tsoron Allah kadai su ne malamai. Kaga ayar ta bayyana matsayi na ma'abuta ilimi. Ka karanta wata aya, Allah maɗaukakin sarki yake cewa, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, Allah yana ɗaukaka darajar masu imani daga cikinku, kuma yana ɗaukaka darajar ma'abuta ilimi da darajoji da matsayai. A cikin wata aya, Allah maɗaukakin sarki ya ce, wato qul ya ibadallazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana. Kafin wannan ayar, Allah maɗaukakin sarki a suratul zumar, Allah ya ce, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun, shin za a iya, shin zai yi daidai waɗanda suka sani masu ilimi malamai magada annabawa su zama daidai matsayinsu ya zama ɗaya da waɗanda ba su da ilimi? Allah ya ce, innama yatazakkaru ulul albab. A wata aya, Allah ya ce, wama yastawil a'ma wal basiru walal zulumatu walal nuru walal zillu walal haruru wama yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha wama anta bimusmi'in man fil qubur. Allah ya ce, la yastawi al-a'ma wal basir, makaho da mai gani ba su taba zama daya, wala zulumatu wala nur, wanda ke cikin duhai na jahilci to ba zai taba zama daya da wanda yake cikin haske na ilimi da imani ba. Allah ya ce, wala zillu walal harur, wanda ke cikin inuwa mai daɗi mai sanyi ba zai taba zama ɗaya da wanda yake cikin rana da zafi mai ƙuna ba. Allah ya ce, wama yastawil ahya'u walal amwat, rayaju ba za su zama daidai wa daida da waɗanda suke matattu ba. Kaga a ayar farko Allah ya kwatanta waɗanda ke cikin haske, waɗanda ke da ilimi da waɗanda ke cikin haske. Allah sai ya kwatanta waɗanda ke cikin jahilci da waɗanda ke cikin duhu. Allah madaukakin sarki ya kwatanta masana ilimi da waɗanda ke cikin inuwa, ya kwatanta jahilai da waɗanda ke cikin rana da zafi da kuna. Allah ya kwatanta masana ilimi da rayayyu, sannan ya kwatanta jahilai cewa matsayin su daya da matattu. Kuma haka abin yake jama'a, idan baka da ilimi, ilimi na addini, ilimi na sanin Allah, da kai da mamaci marabar ku kadan ne, ci da sha da jima'i, wannan shine bambancin ku. Amma kawai mushe ne kai, gawa ne kai, a tsaye kake yawo, matukar baka da ilimi na addini, baka da ilimi na sanin Allah. Mawaki yace wal jahiluna mauta qabla mautihimu wal alimuna wa imma tu fa ahya'u. Jahilai sun mutu murus tun kafin mutuwar su ta hakika ta zo, ma'ana gawa ce take tafiya. Allah sai malamin yace, mawakin yace wal alimuna masana ilimi wa imma tu fa ahya'u, ko sun mutu to rayayyu ne. Yanzu idan aka danna kaset din a Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi, sai ka ji kamar yana raye. Ko kun fahimta jama'a? Idan aka dauko tafsirin shi na Raddul Adhan ana karantawa, sai ka dauka me shi kamar yana gari kaza yana raye. Yanzu waɗannan malamai da muke karanta maganganun su, muke debowa daga littattafan su, da ba su yi ilimi ba, da ambaton su ya kare gaba dai. Waɗannan malamai ai sun yi zamani da wasu mutane a zamannin su, a lokutan su kana jin labarin waɗannan mutanen, baka jin labarin su. Amma waɗannan malamun fa ya baka zikirhum lahum, ilimin da suka yi Allah madaukakin sarki sai ya wanzar da ambaton su. Ma baqiyati dunya, matukar akwai duniya to ambaton su zai rika yaduwa, rahamar Allah madaukakin sarki ta kai musu. Waɗannan kadan ne daga cikin fadail na ilimi. Ya tabbata a cikin hadisi da al-Imamu Abu Dawud da al-Imamu Tirmidhi ya ruwaita, Ibn Abdul Barr ya bada labarin shi a cikin littafin shi Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, haka Khatibul Baghdadi a cikin littafin shi Taqyidul Ilmi, suka ruwaita hadisi da kyakkyawan isnadi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, lalle Allah madaukakin sarki da mala'ikun da ke sammai da ƙasa da dabbobi hatta kifi da ke karkashin teku, to suna nema ma malami gafarar Allah. Malami ba a ce mai kuɗi ba, malami ba mai sarauta ko mai mulki ba, malami aka ce. Kaga wannan hadisi na nuna maka falalar ilimi. A cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Annabi yace za ku koyi ilimi, za ku haddace ku rike ilimi, sannan za a koyi ilimi daga gare ku, kuma za a koyi ilimi daga waɗanda suka koyi ilimi daga gare ku. Wannan na nuna mana ashe ilimi isnadi ne, ilimi koyan shi ake, ilimi bin malamai ake suna karantar da shi. Wannan ne ta sa jama'a nake so zan dan yi mana ilmani kaɗan daga cikin ladubba na malami mai karantarwa da kuma ɗalibi mai koyan ilimi, saboda mu yi ƙoƙari jama'a mu zaburar da kanmu, mu kwadaitar da junanmu gaba da neman ilimi na addini. Dan uwa ya kamata ka sani, yana daga cikin ladubba waɗanda suka wajaba akan malamai waɗanda suke masana ilimi, dole ne su karantar da ilimi, kuma haramun ne akan su su boye su taskance ilimi. Lalle haramun ne boye ilimi, saboda alƙawari na azaba da narkon azaba ya tabbata ga waɗanda suke boye ilimi. Ka karanta suratul Baqara, sannan ka karanta ko kuma ka karanta hadisin da al-Imam al-Bukhari ya asalin ruwaice shi, aya da Allah yake cewa duk wanda innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kaji tsinuwar Allah ce za ta hau kansu. Abu Hurairah yace ina rantsuwa da Allah in baccin wannan ayar yace da akwai wasu hadisi da ban karantar da su ba, yace to amma ina dole na tirsa su na karantar da waɗannan hadisan, dan haka ladabi ne ga malami idan Allah madaukakin sarki ya baka ilimi to wajibi ne ka karantar da wannan ilimin, haramun ne ka boye ilimi. Yana daga cikin wajab wato ladubba na dalibin ilimi, wajibi ne lalle ne a koyi ilimi a hannun malamai, kuma wajibi ne malamai da daliban ilimi su yi aiki da ilimi wanda wato asalin suke koyo suke karantarwa. Lalle ne yana daga cikin ladubba na dalibi da malami, lalle ne su tsarkake niyya su nufi Allah da neman ilimi. Kai malami in zaka karantar, ka karantar saboda Allah, kada ka karantar saboda riya, ka nuna ka iya ko ka kware ko ka fi wani, ko kuma kada ka karantar saboda sum'a, ka karantar saboda Allah dan neman fuskar Allah. Dalibi ka nemi ilimi saboda Allah, ka zo makaranta saboda Allah, kada ka zo dan gulma da hada tsakanin malam wane da malam wane. Ka debi maganar da akai a makarantar malam wane ka kaita ta malam wane, wannan munafinci ne. Lallai dalibin ilimi ka guji haka, wannan ba ikhlasi bane a harka ta neman ilimi. Yana daga cikin ladubba na malami game da karantar da ilimi, lallai ne malamai ku karantar da ilimi kyauta, wato abinda ake kira da majaniyatul ilmi, free education, ku karantar da ilimi na addini kyauta ba tare da kun sanya juuli ko wasu kudi ko wani abu da za a ce to lallai sai an kawo ba. Ko da yake malamai suna bayani game da idan hali ya kai ya zan gwamnati ba ruwanta da malamai, ba ta gina musu makaranta, ba ta kula da rayuwarsu, ba ta san cin su da shan su da kai koman su ba, to babu laifi ku malamai kwa iya wato asalin sanya ka'ida wane e to registration 2,500, shiga makaranta ta 10,000, a 50,000, a 100,000, wannan ya halatta. Amma idan har ya zan gwamnati tana daukar nauyin malamai, tana biya musu bukatu kamar yadda yake tabbataccen abu ne a wasu kasashe na musulunci kamar kasar Saudiya, to kaga kai malami ka ce wa dalibai su biya ka ko ka sanya musu kudin makaranta, wannan haramun ne, ba daidai bane a tsari na musulunci. Kun fahimci tafsilin jama'a? Dan kada wani ya ce to ai ni ina karantarwa kuma ina da kudin makaranta a wata ko a shekara a akadeji. Ina fata an fahimta. Ka karanta littafin Al-Ittiqanu fi Ulumil Qur'ani da littafin Abdullahi Gwandu Fara'idul Jalila Wasa'idul Fawaidil Jamila fi Ulumil Qur'an, sun tattauna game da ina hukuncin karantarwa musamman karantar da Al-Qur'ani a karbu kudi, ina hukuncin wannan. Zaka ga warware zare da abawa da izinin Allah. Yana daga cikin ladabi na malamai, lalle ne malamai su yada ilimi, su yada addini, su yi bushara a ko ina, su shiga kauyuka da garuruka da birane da lungu da sako, su kai wannan sako na musulunci. Wani abu yayi rauni wanda ada jama'a abu ne wanda yake musamman ahlus sunna suna kula da su, ko da yake akwai wasu ƴan uwa a wasu garuruka basu bar wannan wato asalin tsari ba, tsari ne na alkhairi, shine yawon da'awa da yawon karantarwa. Kaje ka ware wasu kwanaki, ka ware wasu lokuta, kayi guzuri, ka nufi wani kauye ko wani lungu, kaje kai sati guda kana karantar da su, ka karantar da su sallah, ka karantar da su ibadodi, ka nuna musu mecece abin da yake daidai na aqida da wanda yake ba daidai ba. wannan jama'a musulmi sun yi rauni, an taru a cikin birane da masallati ana ta jayayyar ilimi, ga jahilai can a ƙauyuka suna neman wato kuje ku karantar da su, ba kuje ba, kun tsaya anan kuna ta gaddama, kuna jayayya, kuna musu wa junanku, ma'ana ilimin hayye muku yawa, kuna munazara da munakasha, ga wasu can alwala suke so a karantar da su, ko kuma kuna nan kuna gaddamar jarhu wa ta'dil, ina fata an gane, su alwala suke so a karantar da su, sallah suke so a koya musu, tsarki suke so a karantar da su, suna so a alakanta su ne da ubangijin su, saboda sun yi nisa. Lallai ne malamai, malamai jama'a, malamai ku tashi ku yi wannan aiki, aiki ne ja a kanku, ba wai a bar waɗannan ƴan tabligh, wancan yayi izu biyu, yayi izu ɗaya, ya dan haddace hadisan shi kwara uku, sai a ce suna yawan da'awa a masallatai, akwai hadarin gaske jama'a. Malamai ake turawa kwararru gogaggu, ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki ka taimaka. Yana daga cikin ladubba na dalibin ilimi da malami, amana ta ilimi da kuma gaskiya game da nakalto ilimi. Idan ka nakalto wata magana daga wani littafi, to kada kai shiru ka fade ta kace daga littafi kaza ka nakalto, wannan shine al-amanatul ilmiya, mana kada ka sato magana, kada kai satar ilimi, wannan ba amana ce ta ilimi ba. Lallai ne ka dauko magana a littafi, in ka dauko to ka fade daga inda ka dauko ta, wannan shine daraja, ina fata mun fahimta. Dan haka ka dauko magana sai kai shiru, kaga za a zaci ai magana ta kace alhalin daga wani ka dauko, to shirun da kai, wannan alama ce ta rashin amanar ilimi. Dan haka malamai da daliban ilimi ya zamto akwai amana ta ilimi a tattare da su, wannan yana daga cikin ladabin da ya wajaba su kula da shi, yana daga cikin ladubban da suka wajaba ga dalibai su kula da su game da malamai. Shine lallai dalibi ka zama mai kankan da kai ga malaminka, kuma ka zama wanda baya alfahari, kada ka zama mai girman kai, kada ka zama mai alfahari musamman ga malaminka, kai kankan da kai ga malaminka, kai tawalu'u, ina fata mun fahimta. Yana daga cikin ladubban da suka wajaba dalibi ya kula da su game da malamin shi, shine lallai ka yi hakuri da malaminka. Idan Allah ya jarabce ka da malami mafadaci, ka yi hakuri da shi, dan hakurin da za ka yi shine abinda zai tabbatar da kauna tsakanin kai da shi, kuma shine abinda zai tabbatar da samun albarka ta ilimi a hannun malaminka. In ka ce ba za ka yi hakuri da malaminka ba, saboda ya cika fada, ya cika zafi, ya cika kaushi, to kenan in ka kyale shi tsakanin kai da shi, waye asara? Kaga kai dalibi kai asara. Dan haka dole daliban ilimi ku yi hakuri da malamanku, ka sani malaminka ba mala'ika bane, zai iya bata maka rai, zai iya ma ba daidai ba, zai iya ma kaza, zai iya kyare ka, to sai ka yi hakuri, ka ci gaba da neman ilimi, ka bashi uzuri, ka kaunace shi, ba kuma ana nufin ka rufe ido akan kurakuran shi, ka bi shi akai, ku zame tare kamar yadda ya zame ba, ba haka ake nufi ba, ina fata mun fahimta. A tabbata daga malaman farko, aka ga malamai kowa da irin ɗabi'ar shi da halayyar shi, wani ka ganshi mai sanyi, wani kuma yana da fada, ina fata mun fahimta, wani yana da zafi. Malaman tarihi suka ce al-Imamul A'mash yana daga cikin malamai mai ka'ida, yana da zafi, ina fata an gane. Dan haka wata rana idan aka zo makaranta, shikenan sai ya kafa wata ka'ida, sai ya ce to sai an yi kaza sannan zai bada karatu, ina fata an gane. Idan ba a cika ka'ida ba, to yau ba karatu. To ka kai dalibi idan ka ce to ni shikenan malam ya wulakanta ni, shikenan kai kai asara, ba malami ne ya asara ba, ina fata mun fahimta. Malamai suke bada labarin al-Imamul A'mash, wata rana in yazo makaranta sai ya ce shi ba zai karatu ba, sai an aje wani a gefe haka, gefen shi na hagu, yanayin mishi dundu haka, ina fata an gani, yana duma mishi dundu, yana haddasana, yana dundu, in ba mai dundu to ba haddasana, ba karatu a ranar, ina fata an gani. To kaga kada ka ce ba za ka yi ba, kai wannan makaranta ana duka ba za ka iya ba. Ina fata mun fahimta. Wani malami zai ce to shi fa sai ka aje 50,000 kafin ya fara ma karatu, sai ka kawo buhu 10 na shinkafa, sai ka kawo kaza, sai ka kawo kaza. In kana da shi ka kawo, albarkar ilimi kake nema. Ka auna ilimin da za ka samu ya fi duk abin da za ka ba malaminka. Ko mun fahimta da kyau jama'a? Aka ce wata rana Imamul A'amash ya zo ya zauna, sai aka yi bakon dalibi. Yana zuwa sai dalibin ya zauna daidai inda ake zama din nan. Shi bai sani ba. An fara karatu, sai ya ji malam ya lalubo shi, ya duma mishi dundu, sai ya kalli dalibai yaya, sai ce kai hakuri ka zauna. Ya dan daure dai haka, an ci gaba an ci gaba, can yaji an ƙara lalubo shi, an yi mishi wani, zai tashi ya gudu, suka ce to dan Allah ka yi hakuri, da ka gudu to karatu ya tsaya, dan haka ka yi hakuri ka zauna yau dai kadai. Ina fata an gani yau. Wato kaga in ka samu malami irin wannan, sai ka yi hakuri. Malamin ka in yace to sai ka rika mishi wanki, kada ka ce rashin mutunci ne wannan, kaskanci ne, ka hakura ka yi, za ka yi albarka, ilimin ka zai albarka da izinin Allah. Dan haka kai haƙuri da malamin ka, wannan ladabi ne da ya wajaba ɗalibin ilimi yayi game da malamin shi. Yana daga cikin ladabin da ke da alaka da malami, lallai ne ka marabci ɗalibin ilimi, ka sakar mishi fuska, musamman ma matukar ɗaliban ilimin nan idan matasa ne. Ko kun fahimta jama'a? Ka tausasa musu, ka marabce su, saboda su din nan wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Haka aka samu asari daga sahabi Abdullahi dan Abbas ko Ibn Mas'udin, bani iya tunawa, wasu ɗaliban ilimi sun zo gare shi, ya tashi ya je ya tarbo su, ya ce marhaban bi wasiyyati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce maraba da wasiyar manzon Allah. Annabi ya yi mana wasiya da mu kula da ku ɗaliban ilimi, musamman ma daga cikin matasa. Dan haka malamai, a daina kore matasa daga majalisanku, ku daina kore su. Saboda an samu wata matsala jama'a, wasu malamai sai su ga ai rashin mutunci ne ga mu dattawa da furfura, a samu wani matashi ya shigo cikinmu yana neman ilimi, ko a ce yana karantar da mu, ko a ce yana tare da mu muna daukar karatu a guri guda, sai su ga wannan ai rashin mutunci ne. A'a, wannan abu da kuke kuskure ne. Kada ku kore matasa daga majalisanku, saboda duk albarkar majalisinku bai kai na Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. A cikin akwai matasa ko babu? Akwai matasa, akwai matasa, kuma ba ture su aka yi ba, jawo su aka yi cika. Shi yasa masallatan da ku dattawa kuka hana matasa sakat a ciki, kun yi kuskure. Sannan kuma matasa da kuka kore dattawa daga gare ku, kuma kun yi kuskure. Tafiya ta matasa kadai, to jama'a, wannan tafiya in aka yi alkafura wata rana, to a fitami za a samu kai, mana babu birki, babu regulator. Ina fata an gane. Dole ya zama cikin ku matasa akwai dattawa, to sa'an nan kuma dattawa dole cikin ku akwai matasa, saboda akwai inda za a tafi da gudu ne, kaga kai dattijo ba za ka iya ba. Akwai inda za a daga murya ne, akwai inda sai an yi kabbara, kai kuma kaga dattijo a hankali ma kake tafiya, in za ka yi zikiri ma a hankali kake. Ina fata mun fahimta. To sa'an nan akwai inda kuma a hankali za a bi, a hankali ake, kai kuma matashi sai kaga an cika wato an cika slow da yawa. Ina fata an gane. Dan haka matasa sai su asalin karfafi dattawa, dattawa kuma sai su regulating safin matasa. Ina fata mun fahimta. Sai kaga al'amari yayi daidai, amma tafiyar dayan ba dayan ba za ta yiwu ba jama'a. Ina fata an gane. To sa'an nan yana daga cikin ladabi na dalibi ga malamin shi, lallai ne ka mutunta malaminka ta ɗabi'antu da ladubba na natsuwa, da kamun kai a sa'ad da malamin ka yake ko kuma a majalisin malamin ka, malamin ka yazo guri to ka natsu da kyau, kaga surutu, kaga hayaniya, kaga fadace fadace, kaga daga murya, to wannan ba taka bace, wannan bai dace da ladabi da natsuwa irin ta daliban ilimi a gaban malaman su ba. Yana daga cikin ladubba waɗanda suka wajaba ga malami mai karantarwa, lallai ne ya zama mai natsuwa, ya zama mai kamun kai, ya zama wato asalin abun koyi ga al'umma. Kada ya zama mai yawan wasa da wargi, kada malami ya zama yana aikata abubuwan da za su zubar mishi da mutunci, saboda malami to ba mutuncin shi kadai yake dauke da shi ba, yana dauke da mutuncin shi da mutuncin almajiran shi da mutuncin daliban da suka yadda su koyi ilimi a hannun shi da mutuncin makarantar shi da waɗanda suka gamsu da ilimin shi. Idan ya je wani abu wanda yake ba daidai ba, to ba kan shi kadai ya zubar wa mutunci ba, ya zubar wa kan shi da da'awar shi da daliban shi da makarantar shi gaba ɗaya mutunci. A ga malami a filin kwalla da gajeren wando yana buga ball, jama'a mutunci ne wannan ko rashin mutunci? Rashin mutunci ne. To malami da kai dalibin ilimi da ake sa ran nan gaba za ka zama malami, bai kamata ka zama haka ba. Ina fata mun fahimta. Malami a gidan kallon kwallo ko dalibin ilimi a gidan kallon kwallo, wannan ba mutunci bane ko mutunci ne? Zaka so a dauki ranka a gidan kallon kwallo? Kenan ba mutunci bane. Malami da neman mata, ya nemi wance, ya yaudari wance, ya je ya ma wance kaza, ya ma wance kaza, ya ma wance kaza, wannan bai dace ga malami ba jama'a. Ina fata mun fahimta, dan wannan rashin mutunci ne. To sa'annan yana daga cikin ladubban da ya wajaba malamai su kula da su, kada su rika jayayya da tattaunawa da jahilai, wannan yana rage kimar su da darajar su. Ko kun fahimta da kyau jama'a? Ko yaushe bini-bini malami yace a zo ayi muqabala, ko kuma kowane dan magyazan malami, kowane dan matumburin malami, sai ka ji yazo ya fuskance ka kai babban malami, wai ku zo ku yi muqabala. Kada ka biye mishi, idan ka biye mishi ka zubar da mutuncin ka da mutuncin ilimin ka, ka rabu da shi, ya mutu da bakin ciki da jahilci. Dan haka ba shi daga cikin ladabi na malami tattaunawa da jayayya da musu da wanda yake jahili ne, dan zai samu ilimi ne a bulus kuma a, wato ba tare da godewa Allah ba, mana zaka karantar da shi ilimi ne a matsayin yana mai jayayya da kai. Eh, ina fata an fahimta. Kada ka gulakanta ilimi, ka bari ya zo tukuna yayi ladabi ya kaskanta, sannan ya samu ilimin ka, kada ka tafi ka watsar da ilimin ka a banza. Ina fata mu fahimta. Dan haka wannan tattaunawa da malamai suke yi da jahilai ba ta dace ba jama'a. Shi yasa har malam Albani ya rasu, baka taba ji an ce an yi gangami ga malam Albani zai yi muqabala da wani ba, ko ka taba ji? Ka taba jin labari? Baka taba ji ba. Wannan manhaji ne na malamai, kuma ladabi ne da malamai ya kamata su kula da su. Yana daga cikin ladabi na malami, lallai ne malami ya zama mai wato asalin natsuwa, kada ya zama mai yawan surutu da hayaniya. Kada malami ya zanto yana yawan hayaniya, malami ya zama yana karanta maganganun shi. Kada ya zama duk inda ka zauna muryarka ake jiyowa, daga waje can ana jiyo muryarka, kai ba malami ba, dalibin ilimi ba, haka bai dace da shi ba. Dan haka daliban ilimi ku gyara. Kana daga nan sama sai ka jiyo muryar wani a bakin gate, zaka ji muryar shi da karfi. Wannan nayi, wannan ba dabi'a bace ta daliban ilimi jama'a, wannan tafi dacewa da dabi'ar ƴan tasha. Bai kamata a makaranta a gurin neman ilimi a rika jin murya tana dagawa ba, wancan na hayaniya, wancan na surutu, wancan na hargowa, wannan bai dace da daliban ilimi ba. Ina fata mun fahimta. Yana daga cikin ladubban dalibi da malami na ilimi, musamman ma malami din, yayi shiru game da abin da bai sani ba, da abin da baka sani ba, kada ka saka baki a kai shiru ko kace baka sani ba, saboda malamai suka ce la adri nisful ilmi, a tambaye ka kace ban sani ba, yato ai wannan shine rabin ilimi. Ina fata mun fahimta. To sa'an nan yana daga cikin ladubba waɗanda suka wajaba malami ya asalin kula da su a fage na neman ilimi da karantarwa da yada ilimi, kada ya kai ilimi inda bai da kima, ma'ana ya girmama ilimi, ya kai ilimi inda yake da kima, yake da daraja. Kada ka kai ilimi inda bai da amfani, kada ka kai ilimi inda bai da kima a gurin waɗanda kake karantarwa. Da wannan ne jama'a nake so na faɗi ƙarara, masu karantarwar Abuja da masu karantarwar Gida, ku ji tsoron Allah, kuna wulakanta ilimi, kuna kai ilimi inda ba a kallon shi da kima, ba a ganin ilimi da daraja. Kawai kana karantarwa ne don ka samu kuɗi, ba don kai da ilimin ka kuna da kima da daraja ba. Ni na zo na da wasu daga cikinsu, na tattauna da wasu, wasu sun faɗa min, na ji daga wasu, ka je ka ga yadda ake karantar da ilimi, ana koyar da Alkur'ani cikin kaskanci da wulakanci. Wannan bai dace ga malami ba, ya kai ilimi hannun kaskantattu. Bara a biyo ka a gane muhimmancin ilimin, ka kai ilimi inda suka san kimar shi da darajar shi, kada ka kai ilimi inda ba a san kimar shi da darajar shi ba. Ina fata mun fahimta. Bari ku ji wani asali da al-Imam Ibn Abdul Barr ya ruwaita a cikin littafin shi Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, da isnadin shi da wato zuwa ga Shu'batu dan Hajjaj, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai, malaman hadisi. Qala Shu'ba yace, ra'anil a'mashu wa ana uhaddithu qauman, malami na al-Imam al-A'mash, kun tuna shi na dazu, yace ya ganni ina karantar da wasu mutane, ina biya musu hadisi, ina ba su ilimi. Fa qala, sai malamin nan nawa yace da ni, wai haka ya Shu'ba, tur da kai, kai canka ya kai Shu'ba. Yace tu'alliqu al-lu'lu'a fi a'naqil khanazir, kana rataye lu'lu'u a wuyan aladai. Jama'a, alade ba kaskantaccen halitta bane. To ka auna gold, zinare a wuyan alade, mana kana rataye lu'lu'u a wuyan alade. Lu'lu'u sai ya kwatanta shi da ilimi, mana kana karantar da ilimi ga waɗanda suke kaskantattu da basu san kimar ilimi ba. Ko kun fahimta da kyau jama'a? Sai ya kwabe shi ya ce kada ka ƙara. Wallahi jama'a, ina wannan fadakarwar don ta kama, dole ce mu yi ta, dole. Akwai wani daga cikin ɗalibanmu, ina karantarwa a wani guri daga cikin gurare makarantu a Abuja, sai wani yaro daga cikin ɗalibansu, don kun sanna daga cikin tsarinsu, ban san wasu ba amma waɗanda na sani, na daga cikin tsarinsu, in kana karantarwa to ba bulala. Eh, ka san kuma bulala ai nau'i ne, yana daga cikin hanyoyi na ladabtarwa. Ha, ba bulala, tun laifin da yaro zai yi to babu bulala, sai dai ka kyale shi. Kawai wani yaro, wai wani malami ya bata mishi rai, sai ya dauki Alkur'ani ya rike bangon shi haka, ku kalla jama'a haka, ya wurgi da Alkur'ani izu 60, wai an bata mishi rai. Wannan dalibi namu sai ya kasa mallakar kanshi, sai ya dake shi duk da an kana duka, sai ya dake shi. Shikenan sai aka kai management, aka tafi aka zauna, aka yi meeting, aka zauna aka tashi, eh to ka saba wa ka'ida, kai kaza, sai ya ce Qur'ani fa ya jifa da shi. Suka ce to me din ya jifa da Qur'ani, ba ga su da yawa a cikin su, to baka dauko ɗaya daga ciki ka kai ka bashi, in ya lalata wannan ba ga su nan ba an siyo. Yace Qur'anin, suka ce kai baka san ba a duka ba, yace Qur'ani fa, suka ce ba a duka, sai ka bada hakuri, yace wallahi ba zai bada hakuri ba. Shikenan aka kore shi. Yana ban labari, nace wallahi ina jiran ka kare labarin ka ne, da baka dake shi bane, sai na gaura maka mari. Ai wurgi da Alkur'ani jama'a, ka'idar banza, dokar banza, kuna cewa wai in an lalata wannan ga wasu asuto aje a debo a bashi. Ha ba jama'a, wannan wulakanta ilimi ne. Wani zaka ga ga ya tafi yana karantarwa a gida, sai yaran sun gama kallon TV da tashoshin television, san shi yana zauna a falo. Allah sarki, ustazu makwadeci an bar shi da naman kaza da wainar kwai, yana ci yana jiran su su gama kallo ya karantar da su alqur'ani. Wannan kaskanci ne, bai halatta a wulakanta ilimi haka ba jama'a. Ilimi yana da daraja, ilimi yana da kima, ilimi yana da matsayi, yana daukaka wanda ya same shi. Dan haka bai dace ga malami ba ya kai ilimi inda bai dace ba, sai ya zama kamar misalin a'amash ne, tu'alliqul lu'lu'a 'ala al-khanazir, kana rake ya gold abu mafi tsada a wuyan aladu. Ka kwatanta waɗanda ba su san kimar ilimi na addini ba da aladu, ka kwatanta ilimin addini da zinare, kai ya mafi haka. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. To sannan yana daga cikin ladubba na ɗaliban ilimi, musamman at-tawazunu fi tahsili al-ulumi ash-shar'iyya, lallai ne ɗaliban ilimi ya zanto suna daidaitawa game da neman ilimi na shari'ar musulunci. Ina ma'anar daidaitawa game da neman ilimi na shari'a? Shine yadda zaka koyi ilimi na nahwu da lughal arabiyya da na'ada da sarfu da balagha da adab da ilmul bayani, to haka kuma zaka koyi alqur'ani da ulumul qur'ani, haka zaka koyi ulumu alhadith alhadith wa ulumuhu, haka zaka koyi alfiqh wa usuluhu. Ina fata mun fahimta. Ka koyi wancan, ka koyi wannan da wannan da wannan, akalla ya zama kana da masaniya, akalla kana da abin da ake kira da basic a kowanne daga cikin waɗannan ilmomi. Ta yadda idan aka zo ana bayani game da Qur'ani da ulumul Qur'an, ba za ka zama jahili, ba za ka rika fahimta. In ana magana game da hadisi da ulumul hadith, ba za ka zama jahili ba, zai zama kana da fahimta. Ina fata mun fahimta. Amma a hirdun ku ɗaliban ilimi ya zama ba kwa daidaitawa game da neman ilimi, sai kaga ɗalibin ilimi ya zage yana ta koyon lughal arabiyya, ya iya al-irabi, ya iya sarfu, duk waɗannan fa'alila fa'alala fa'ulunan duka ya haddace su gaba daya, waɗannan arudi da waɗannan auzan din duka ya iya. Amma fa in ka kalle shi, ka duba alwalar shi, zaka ga bai iya ta ba, bai iya sallah ba, bai iya kaza ba, bai san kaza ba, bai san kaza ba. Amma kuma a can yana ganin ya gama hadewa, ya gama bunƙasa, ya gama kaiwa matuƙa. Wannan sharri ne jama'a, a fage da neman ilimi. Ina fata mun fahimta. Ka iya lughal arabiyya, ka iya hadisi da ilmomin hadisi, ka iya lugha, ka iya wato asalin Qur'ani da ulumul Qur'an, ka iya lugha, ka iya wato asalin fiqh da usulul fiqh. Ina fata mun fahimta. Ya zama kana daidaitawa a fage na neman ilimi, at-tawazunu fi tahsili ulumi shar'iyya. Wannan yana da matukar muhimmanci ga ɗaliban ilimi, musamman game da ilimi na addini. Kaman ce da ilimin boko, in nace kaman ce, kada ka ce to amma ai akwai area of specialization, sai mu ce eh gaskiya ne, a addini ma akwai at-takhassus, akwai marahilu takhassus. To amma kafin ka kai at-takhassus dinka, tilawar al-Qur'ani kake yi, to lalle ka iya lughal arabiyya, ka iya fiqh, ka iya hadisi daidai gurgudu. Hadisi kake koya, to ka haddace Qur'ani, ka iya wani abu, ka san ulumul Qur'ani, sannan ka san lughal arabiyya. In kun fahimta kenan, ilmomi na addini akwai zumunci mai ƙarfi a tsakaninsu. Ba za ka fahimci Al-Qur'ani ba ba tare da lughal arabiyya ba, ba za ka fahimci Qur'ani ba ba tare da hadisi ba, ba za ka fahimci Qur'ani ba ba tare da al-fiqh fid-din ba. Kenan dole ka koyi waɗannan, dan haka ba kamar wato asalin yanayi ne da ake karantar da ɗalibai a makarantu na jami'o'i da tertiary institutions ba, a ce to kai Qur'ani za ka karanta, dan haka ya haddace Qur'ani, ya iya riwaya kaza, ya haddace riwayoyi da kira'o'in nan guda 10 da riwayoyi 20, ya haddace shawazu, ya iya kaza, duk ya iya, amma fa bai iya sallah ba. Wannan bata ne fa jama'a. Ka karanta Abdurrahman ibn al-Jawzi a cikin Talbis Iblis, yace na daga cikin hanyoyin da Iblis ke kullowa makaranta al-Qur'ani ko malaman hadisi, sai ce sai kaga Iblis ya saka maka kwadayin haddace asanid na hadisai, sai ka haddace isnadai miliyan 5 da ka, amma baka haddace fiqhun hadisan da isnadan ke dauke da shi ba. Da haka ga tarin ilimi, amma baka iya fiqhu ba, baka iya sallah ba, baka iya Qur'ani ba, baka iya qira'a ba, duk waɗannan abubuwan baka iya su ba. Ibn al-Jawzi yace wannan hanya ce da Iblis ke bi, yake batar da wato asalin waɗannan nau'in na mutane. Akwai yadda yake bullowa makaranta al-Qur'ani, akwai wanda yake bullowa kaza, akwai yadda yake bullowa kaza. Na daga cikin waɗanda Iblis ya bullo musu jama'a a wannan yanayin, musamman a waɗannan zamanin namu, sune ƴan Arabiya jama'a, ƴan lughal Arabiya. Ƴan lughal Arabiya. Ƴan lughal Arabiya sallah. Dan haka zai zurfafa, ya zurfafa, ya ta'ammuki game da lughal Arabiya. To wannan sai ta kai shi zuwa ga bata. Sai ta kai shi zuwa ga wani abu wanda yake ba daidai bane a shari'a. Wannan na daga cikin abin da ya kai wasu suke ganin, ma'ana ƴan Arabiya suke ganin a cikin Al-Qur'ani akwai abin da ake kira da al-majaz. 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 Al-majaz babu al-majaz a cikin Al-Qur'ani jama'a. Babu majazi a cikin Qur'ani. Kai akwai malaman da suke ganin hatta a lughal Arabiya ma babu majazi. A lughal Arabiya a cikin ilmomi na balaga ba akwai al-majaz ba. Akwai wadanda suke gani hatta a cikin lughal Arabiya ma babu majaz, balle a ce a cikin Al-Qur'ani. Saboda da majazin nan aka yi ta amfani ana kawar da sifofin Allah madaukakin sarki tabbatattu a Qur'ani. Yadullahi fawqa aydihim sai a ce majazun, ko kinayatun anil quwwa, kinaya ce game da ƙarfi. Kaga shi ma jahilci ya kama shi da ƙarfi. Ina fata mun fahimta. Dan haka lallai jama'a, musamman ɗaliban ilimi, ya zama lallai akwai at-tawazunu, akwai daidaito game da nema da koyan ilimi na shari'a. Ina fata mun fahimta. Saboda haka malaman salaf suke, za su koyi kaza, su koyi kaza, su koyi kaza. Dan haka idan ka ji wani malami ya tsinke a can yana jawabi, sai ka ji kamar bai san komai ba sai wannan fannin. In ya bari ya dawo wani, sai ka ji to ai kaman ya ma fi kwarewa anan. To wannan malamin musulunci kenan. Ina fata mun fahimta. Haka muka ga malamanmu a wato waɗannan zamanna suke, kuma haka muka ga malaman malamansu da manyan malaman da suka rayu a wannan karnin da karnin da ya biyo bayan shi. Akwai wani hamshakin malami da ake kira da Muhyiddin Abdulhamid. Malami ne kwararre, malami ne gogajje, ya san ilimin hadisi, ya san ilimin lughal Arabiya, ya san ilimin fiqh, ya san ilimi kaza, ya san ilimi kaza. Malami ne ba Misri jama'a, ma'ana asalin shi dan kasar Masar ne, da ya sha ilimi, ya koyi ilimi, ya koshi, sai ya tattara ina shi ya samu kudi, ya tafi kasar Makka, ya kama hayan hotel, ya biya na shekara 100. Shekara 100 ma'ana har shi da ƴaƴan shi da sauransu. Ya zauna a wannan hotel din, babu abin da yake yi sai bincike da rubutu jama'a. Bincike da rubutu, bincike da rubutu. In ka dauki littafin shi na Mustalahul Hadisi da hadisi, sai kaga kai malamin nan ya kai ya komo. In ka dauka a lugha, sai kaga kai ya kai ya komo. Yana da littafi sharhin da yawa, Tawdihul Afkar li ma'ani tanqihul anvar, ta hakiki da ta'aliki da yawa littafin. Ka je ka dauki littafin, yana da matukar muhimmanci. Littafi ne asalin Al-Amirus Sanani. littafin yana nan bayan mu ga cikin littafin hadisi daidai can haka yana da littafi akan lugha yana da littafi tanqibul azhariyya littafi ne akan nahwu yana da littafin sharihin ajrumiyya at-tuhfatus sunniyya ko kun fahimta jama'a shi yayi ta'aliki ga sharihin ibnu aqil alal alfiyya ta ibnu malik sannan yana da littafi sharihin da yayi wa manzumatur rahabiyya ta ilmin wato asalin rabban gado ilmul mawarif yana da wasu littafai da yawa yana da tahqiqat to yanzu kaga wannan malamin ya zame mana abun misali mu daliban ilimi a waɗannan zamanna daga nan zaka gane rauni to ya same mu daliban ilimi dole ne jama'a ya zamto mu tashi mu at-tawazun fi tahsil ulumi shar'iyya ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace to sa'annan jama'a intilaqi na ƙarshe a wannan gaba dake bayani game da ilimi da falalar ilimi ya kamata ka sani cewa ilimi yana da usul wato yana da asali yana da mabubbuga to sa'annan ilimi yana da rassa yana da karkasuwa ilimi na addini nau'i nau'i ne malamai suka ce usulul ilmi arba'atun kamar yadda aka nakalto daga al-Imam Shafi'i a cikin littafin shi Kitabur Risala yake cewa laysa li ahadin an yaqula fi shay'in halalun aw haram yace illa min jihatil ilmi bi halatta ga wani ba kowaye yace kaza halal ne kaza haramun ne sai da ilimi ilimin ya zamto yana da asali a cikin alqur'ani kada al-aslul awwal min usulil ilmi alqur'anu ko kuma a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ijma'in malamai ko kuma qiyasi ingantacce a bisa waɗancan usul din guda uku na alqur'ani da sunna da ijma'i waɗannan ababe guda hudu sune usulul ilmi sune asali na ilimi malamai suna kasa ilimi da gurgurdan yadda suka fahimce shi wasu malamai sun kasa ilimi zuwa kashi biyu wasu sun kasa ilimi zuwa kashi uku wasu sun kasa shi zuwa kashi hudu wasu sun kasa shi zuwa kashi biyar ma'ana akwai at-taqsimul awwal at-taqsimus sunai akwai at-taqsimus sani at-taqsim as-sulasi akwai at-taqsimus salif at-taqsimur ruba'i akwai at-taqsimur rabi' at-taqsim al-khumasi wasu sun kasa ilimi kashi biyu suka ce akwai ulumul maqasid da ulumul wasa'il ulumul maqasid da ulumul wasa'il wasu suka ce a ilimi kashi uku ne akwai al-ulum ash-shar'iyya akwai al-ulum al-aqliyya sannan akwai al-ulumur riyadhiyya wasu suka ce a ilimi ya kasu kashi hudu taka su kashi hudu akwai ilimin da yake wajibi akwai wanda yake mustahabbi akwai wanda yake halal sannan akwai wanda yake makaruhi sannan akwai wanda yake haramun ilimi ne amma haramun ne ka koye shi ilimin sihiri da tsafi jama'a halal ne koyan shi kaga haramun ne waɗannan taqasim din na ilimi jama'a waɗannan sune bayanai da ya kamata ne mana game da wato ilimi da falalar ilimi dan uwa ina fatan na kwadaitar da kai kuma na dan haskaka maka game da ilimi ina fata jama'a mun amfana waɗannan bayanan ka je ka duba su a cikin littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi muqaddimar littafin wanda wani babban malami malami ne a wannan zamani professor ilimi Abul Ashbal Az-Zuhairi yewa asalin muqaddima to sa'annan ka je ka duba littafin al-Imam Abu Bakar Khatib al-Baghdadi manyan littafan shi guda biyu littafin shi na farko taqayidul ilmi sannan littafin shi na biyu tazkiratu sami'i wal mutakallim fil adabi at-talibi wal muta'allim to sa'annan kankat jama'a ka je ka duba littafin sahihul bukhari كتاب العلم ترى ده شرحه شنا فتوى الباري نا الحافظ ابن حجر الاسقلاني Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Allah madaukakin sarki ka amfanar da mu, ka ba mu ilimi mai amfani ne albarka. Allah ka ba mu ikon ladabi ga malaman mu, kuma Allah ka saka mana kauna da soyayyar ilimi na addinin musulunci. To jama'a, kun ji waɗannan gaba ɗayan su, mun ambace su ne a ƙarƙashin fa'ida ta wato asalin hudu game da fa'idodi da zamu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi, shine fadilatul rusukhi fil ilmi, falalar tabbata a cikin ilimi. Ina fata mun fahimta, falalar tabbata a ilimi. Jama'a, ana haddar ilimi ne ba wato asalin karanta shi ake a littafi ba, ana cinye ilimi ne, ana hadiye ilimi ne, kamar yadda ake cewa ko. Ina fata mun fahimta. Da haka dalibai, sai a dage. Allah madaukakin sarki ka samu dace. A yau zamu tashi aya ta 10, fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar. Na'am, malam bismillah.
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
Allah ta'ala yace innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar. Allah yace innal ladina kafaru, lalle wadanda suka yi kafirci, suka kafirce wa Allah, suka ki yadda da abin da yazo daga gurin Allah ta hannun manzannin Allah, suka kiyadda da alqur'ani, suka kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah yace lan tughniya anhum amwaluhum, pau 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 dukiyarsu ba za ta amfana musu komi ba, wala auladuhum haka ƴaƴansu ba za su amfana musu komi ba, minallahi a gurin Allah shay'an wani abu, dukiyarsu ba za ta tsinana musu komi ba, ƴaƴansu ba za su tsinana musu komi ba a ranar alkiyama, ba za su tare su daga azaba ba, ba za su jawo musu rahama da shiga aljanna ba. Allah ya ce wa ulaika, kuma kaga waɗannan sune waqudun nar, hum waqudun nar, sune makamashin wutar jahannama, da su za a yi makamashi a wutar jahannama. Waqud shine makamashi, abinda idan aka saka a wuta, wuta za ta yi balbal ta ci. Ina fata mun fahimta. Dan haka kafirai da waɗanda suke bautawa waɗanda ba Allah ba, gumaka da abubuwan da suka sassaka da hannayensu, to waɗannan kafirai sune makamashin wutar jahannama a lahira. ƴaƴansu ba za su amfana musu komi ba a ranar alkiyama, matansu da dukkan danginsu, to sa'annan dukiya da suka mallaka ba za ta iya amfana musu komi ba a gurin Allah, kamar yadda Allah ya ce lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum, dangantakarku, zumunci da ke tsakaninku ba zai amfane ku ba a ranar alkiyama, ƴaƴanku ba za su amfane ku ba a ranar alkiyama, yawmal qiyamati yafsilu bainakum, a ranar kiyama Allah zai yi hukunci na adalci a tsakaninku, wallahu bima ta'amaluna basir. Ko mun fahimta da kyau jama'a? Kaga wannan ayar sai ta zama mai da martani ga waɗannan kafirai, waɗanda suka ce ai mu ƴaƴanmu da dukiyar mu za ta za su hana mu daga azabar Allah a ranar alkiyama. Mana mai da martani ne Allah madaukakin sarki yayi musu. Ina fata mun fahimta. Ka karanta Maryam, Allah ya bada labarin irin waɗannan kafiran. Allah ya ce afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Allah ya ce shin baka ga wanda ya kafircewa ayoyin mu ba, ma'ana gani na ilimi, baka san wanda ya kafircewa ayoyin mu ba. Wa qala har ma cewa yake la utayanna malan wa walada, zan zo da dukiya da ƴaƴa a ranar alkiyama. Ya faɗa haka ne saboda dukiya to tana daga cikin security a wannan rayuwa ta duniya. ƴaƴa na daga cikin security a cikin wannan rayuwa ta duniya, jama'a ba haka bane? To sai yayi kiyasin lahira akan duniya, yadda a duniya in kana da kuɗi, kuɗi waɗanda suka amsa sunan kuɗi ba na cin abinci ba, to zaka ga kafi ƙarfin wulakanci, kana da matsayi, ana girmama ka. Idan wani abu ya tashi zaka bada kuɗi, zaka yi kaza. In kana da ƴaƴa, wani dakta ne, wani injiniya, wani lauya, wani kaza, wani kaza, sai kaga kafi ƙarfin wulakanci, jama'a ba haka bane? Sai suka yi kiyasin lahira akan duniya, wannan mugun kiyasi ne. Mana ai yadda duniya take, ai ita ma ta lahirar haka take. Yadda ya bamu kuɗi a nan duniya, ai a lahira ma Allah madaukakin sarki zai bamu kuɗi. Ina fata kun fahimta. Ka ji kiyasin da suka yi. Allah madaukakin sarki sai ya ce to dukiyarku da ƴaƴanku ba za su amfana muku komai ba a gurin Allah a lahira. Ku da waɗanda kuke bautawa ku ne makamashi na gidan wuta, wutar jahannama. Dan haka ƴaƴa in kana da su, kada ka sa ran za su amfane ka a ranar alkiyama. Dan haka ka bi Allah, dukiya kada su rude ka, kada dukiya ta buga maka kai. Ka bi Allah, ka bi Allah, saboda dukiya ta buga ma wasu kai. To madadin mu ɗan bayan mu wa'azantu mu dauki izina, shikenan sai muka koma muka rufe ido, yadda dukiya da duniya da ƴaƴa ta yaudaru waɗancan sai ta dawo tana yaudarar mu, mu ma gashi ka ji wancan da Allah ya ce. Sai Allah ya ce affala al-ghaiba, shin ka leƙa gaibi ne? Mana ka leƙo lahira, ka ga ƴaƴa da dukiya suna tarewa masu su a ranar alkiyama. Amittakhadha inda ar-rahmani ahada, koko kayi alkawari ne da Allah, akwai wani agreement da kukai da Allah cewa kai banda kai ƴaƴanka da kuɗinka zaka bayar ka fanshi kanka daga wuta. Allah sai yace kalla, ko ɗaya ba ai ba, basu yarjejeniya da Allah ba, kuma bai leko gaibi ba. Amma Allah sai yace sanaktubu ma yaqulu, zamu rubuta abinda yake faɗi. Wana muddu lahu min al'azabi matta, zamu kara mishi cikin azaba. Allah ya ce wani rifuhu ma ya ƙulu, wannan dukiya da yake ta kwakwazo yana dukiyata, gidajena, gonakina, filayena, motocina, kuɗaɗena. Allah ya ce sai mu gadar da su, ya bar su a duniya, ƴaƴan ya bar su a duniya. Wa ya atina farda, haka zai zo gare mu shi kadai tilo, shi kadai zai zo a ranar alkiyama. Dan haka ƴaƴa da mata da dukiya, to ba za ta amfana maka kai wani abu komai a ranar alkiyama a gurin Allah ba, matukar baka bi Allah ba. Shi yasa a wata aya Allah madaukakin sarki wasu ayoyi sai ya bayyana mana dalilin da ta sa Allah madaukakin sarki ya asalin ambaci dukiya a nan, ya ambaci wato asalin ƴaƴa, saboda wasu ai sun yi da'awar ƴaƴa da dukiya da Allah ya ba su a duniya, to a can ma lahira Allah zai ba su. Dan haka suka ce wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan, ai mu muka fi ku yawan dukiya da ƴaƴa. Dan haka a lahira ma wa ma nahnu bimu'azzabina, ba za a yi mana azaba ba a lahira. Allah sai ya ce idan lan tughniya anhum amwaluhum, kaga martani ne ga kafirai, lan tughniya anhum amwaluhum. Ko kun fahimta da kyau jama'a? Mugun kiyasi suka yi. Ka karanta ka hafi dayan nan cikin biyun, shi ma yayi mugun kiyasi. Allah ya ce wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatain atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Kage alfahari da dukiya, kai eh na fika dukiya, da kai na Allah ne da bai barka cikin talauci ba ni ya wadata ni. Ku kun gane da kyau? Allah sai ya ce wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ya shiga gonar shi, lambun shi, yana mai zaluntan karshi, yana mai asalin kafircewa Allah, yana mai cewa ma adhunnu an tabida hadhihi abada, ban tsammaci wannan ni'ima, wannan dukiya ka anya za ta gushe, kuwa kai tana nan fa ba za ta kare ba. Ku kun fahimta da kyau? Ma adhunnu an tabida hadhihi abada, da kudi ya buga kanshi, da dukiya ta buga kanshi, kai sai ya ce wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan, kai kiyama ma ban zaci za ta tsayu ba. Anya kiyaman nan da kai gafarta kake wa'azi, gaskiya ce kuwa anya, kai ma adhunnu wa ma adhunnu sa'ata qa'ima, ban ma yi tsammanin alkiyama za ta tsayu ba, kai kaddar ma za ta tsayu, je kama za ta faru. Wala in rudittu ila rabbi, imma an maida ni gurin ubangiji na, imma ta faru, la ajidanna khairan minha munqalaba, ai zan samu dukiyar da tafi wannan ta duniya. Kaga yayi kiyasin lahira akan duniya. Ko kun fahimta? Dan uwan shi yace qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfa thumma sawwaka rajula, yanzu zaka kafircewa wanda ya halicce ka, ya suranta ka, ka zama mutum? Sai ce to ni dai ba ruwana, lakinna huwa Allahu rabbi, Allah ne ubangiji na, wala ushriku bi rabbi ahada. Allah sai ce walaula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik fayursila 'alayha wa yursila 'alayha husbanan min as-samaa fatusbiha sa'idan zalqa aw yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba. Waɗannan ayoyin muhalli shahid a cikin su, dukiya da ƴaƴa, to suna hallaka mai su in bai yi taka tsantsan a hankali ba. Dan haka masu dukiya ku bi a hankali. To sa'annan wannan aya da Allah ya ce wa ulaika hum waqudun nar, lallai waɗannan sune makamashin wuta. Anan Allah ya ce sune makamashin wuta. Shin in sun shiga wutan za su dawwama ko ba za su dawwama ba? Za su zama makamashi ne na wani lokaci, daga baya su fito, ko kuwa in suka shiga za su dawwama a matsayin makamashi na wuta? A wata aya Allah sai ya bayyana cewa ai dawwama za su yi, in sun shiga ba za su fita ba. Allah ya ce innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khaliduna. Wannan ayar na tabbatar mana da cewa idan ƴan wuta suka shiga wuta, za a yi makamashi da su a wuta, kuma in sun shiga babu ranar fita. Ku kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ka samu dace. Allah sai ce kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الله يقول كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي كمر wato asalin dabi'ar nan ta alu fir'auna iyalan fir'auna iyalan fir'auna ɗan fadin shi iyalan fir'auna na kusa da shi waɗanda suke asalin zuga shi suke tsara wato asalin ingiza shi akan kafircin shi Allah sai ya ce ka da'a bi ali fir'auna malamai suka ce ai ka da'a bi ali fir'auna ai da'abuhum ka da'a bi ali fir'auna dabi'ar waɗannan kafiran da Allah ya ce ƴaƴansu da dukiyoyinsu ba za su amfane su da komai a gurin Allah ba Allah ya sai ya ce ai dabi'ar su kamar dabi'a ce ta fir'auna da ahli fir'auna ina fata mun fahimta dan haka kada abi ali fir'auna kafin din nan suka ce ai asalin yadda gurin yake kamar ka ce da abuhum dabi'ar su halayyar su sunnar su aikin su su waɗannan kafiran kada abi ali fir'auna kamar dabi'a ce kamar halayya ce da suka kwaikwaye ta daga wato asalin ahli fir'auna fir'auna da shi da mala'uhu ina fata mun fahimta wallazina min qablihim haka kamar dabi'ar su dabi'a ce ta irin waɗanda suka gabata ahli fir'auna wurin kafircewa Allah da ƙaryata annabawa da zakkewa sabon Allah luwadi da maganganun banza da tauye mudu da wato asalin kin karban sakonnin Allah a hannun manzannin Allah ina fata mun fahimta ma'ana Allah yana kwatanta waɗannan kafirai da kai annabi kake rayuwa da su kafirai yahudu da nasara kafirai mushrikan larabawa dabi'ar su ai iri ɗaya ce da dabi'ar ahli fir'auna kuma iri ɗaya ce da dabi'ar waɗanda suka zo kafin ahli fir'auna kun fahimci ma'anar wannan gurin da kyau jama'a dan adda'abu a lugha shine as-sunnatu wal 'adatu wal amru wal 'amalu ina fata mun fahimta al'ada sunna a lugha ita ce hanya dabi'a abinda muka saba abinda muka gani iyaye da kakanni suna aikatawa Allah yace kada'bi ali fir'auna wallazina min qablihim dabi'ar waɗannan kafirai halayyar su aikin su kamar aiki ne na wato asalin ahli fir'auna kuma aiki ne na waɗanda suka gabaci fir'auna da ahli fir'auna kaga anan Allah bai bayyana mana ba suwaye suka gabaci ahli fir'auna suwaye suka gabaci fir'auna kaga akwai mutanen annabi Nuh akwai mutanen annabi Hud akwai mutanen annabi wato asalin wato adawa annabi Saleh sannan akwai mutanen annabi wato asalin Shu'aib waɗannan sune wallazina min qablihim ina fata mun fahimta kaga a cikin ayar Allah bai bayyana mana su ba amma wasu ayoyi daban sun bayyana su allazina min qablihim ko kun fahimta da kyau jama'a game da annabi Nuhu Allah yace wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufanu wa hum zalimuna Allah yace hakika mun aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi ya zauna cikin su shekara 50 shekara 950 yana wa'azi yana kiran su zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki a wata aya yace wa ma amana ma'ahu illa qalil duk da dadewa da yayi yana wa'azi in kadan suka yi imani da shi Allah sai yace fa akhadhahum at-tufan sai muka kama su da tufana wa hum zalimuna suna masu zaluntar kansu kaga kenan ahli fir'auna wallazina min qablihim ahli fir'auna kam dama mun ji wato asalin kafircewar da suka yi sannan mun ji azabar da Allah ya yi musu ina fata an fahimta to amma su wane ne wallazina min qablihim Allah bai ambace su ba anan amma ya fade su a wasu ayoyi na Al-Qur'ani kaga daga ciki ya ambaci mutanen annabi Nuhu da waɗancan annabawa ya fadi irin abin da suka yi suka cancanci zunubi suka cancanci ukuba da azaba shine kafircewa annabawa da kafirce wa Allah da shirka ga Allah. Ku kun gane da kyau jama'a, to sannan Allah sai ya bayyana irin ukubar da yayi musu. Amma kaga anan Allah sai ya ambaci abin a takaice, dan haka Allah yana so ya alakanta kafircin waɗannan Yahudu da Nasara da waɗancan Ali Fir'auna da kuma waɗanda suka gabaci Ali Fir'auna. Ina fata mun fahimta. Shine Allah yace kada bi Ali Fir'auna wallazina min qablihim, kamar dabi'arsu daya ce da dabi'ar Ali Fir'auna, wato iyalan Fir'auna, wallazina min qablihim, da waɗanda suka gabace su. Kamar kace mecece dabi'arsu da dabi'ar Ali Fir'auna da ta waɗanda suka gabace su. Allah sai yace kazzabu bi ayatina, sun karyata ayoyinmu, kaji dabi'arsu kenan. Kazzabu bi ayatina, sun karyata ayoyinmu. Fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, sai Allah ya kama su da zunubansu, ya halaka su waɗannan kamar yadda ya halaka waɗancan Ali Fir'auna, kamar yadda ya halaka waɗannan al'ummomi na annabawa. Akwai waɗanda ruwa ya haɗiye su, akwai waɗanda akai girgizar ƙasa aka sanya saman garin ya zama ƙasa. Fa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijanatan min sijjilin mandudin. Akwai waɗanda aka yi musu tsawa. Fa kullan akhadna bi dhanbi, fa minhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna. Kaga Allah sai ya fada halakawar da yayi musu. To waɗannan Yahudawa su ma Allah madaukakin sarki sai ya halaka su. Fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, Allah sai ya halaka su, ya kama su da zunubansu na ƙaryata annabawa da kafirci. Wallahu shadidul iqab, lalle Allah mai tsananin ukuba ne, kamun Allah mai tsanani ne. Inna akhzahu alimun shadidun, kamun Allah mai tsananin zafi ne. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Sai Allah ya ce qul lil ladina kafaru, na'am
qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad.
Na'am
qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ayn wa Allahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha.
Allah ta'ala yace qul lil ladina kafaru, ka fadi ga waɗannan waɗanda suka yi kafirci. Alladina kafaru, suwaye waɗanda suka yi kafirci? Wasu malamai suka ce su ne mushrikan Quraishawa, wasu suka ce a Yahudawa ake nufi, su ne alladina kafaru, wasu suka ce a Kiristoci ake nufi, wasu suka ce a ana nufin duk wani mushriki kafiri daga cikin Quraishawa yake, ko daga cikin Yahudu da Nasara, ko ba daga cikin su yake ba. Ambaton shi ya gabata, zamanin shi ya gabata, ko zamanin shi ya jinkirta har zuwa tashin alkiyama. Allah ya ce qul lil ladina kafaru, ka fadi wa waɗanda suka yi kafirci, waɗanda suka yi kafirci a fada musu. Satughlabuna, lallai za a rinjaye ku, za a ci ku da yaki, za a fi ku. Ina fata an gane. Kaga anan duniya kenan, a fada musu wannan. Kaga wannan kamar yadda wasu suka ce a mushrikan Larabawa ake nufi Quraishawa, sai suka ce wannan ai ya faru ne a yakin Badar. A yakin Badar abin ya faru, a sa'ad da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tafi aka yakin Badar, sai Annabi ya dawo, Allah ya ba su nasara. A hanya ta dawowa sai ya hadu da wasu Yahudawa sun dawo daga wata kasuwa ta kabilar Banu Qainuqa. Banu Qainuqa a Yahudawa ne, mana Yahudu sun dawo daga cin kasuwa. Annabi sai ya tare su yace, ya ku taron Yahudawa, ba ku musulunta ba, ku shiga addinin musulunci, ba ku ganin abin da ya faru da waɗancan mushrikan Qurayshawa na kaskanci da wulakanci, in ba ku musulunta ba zai faru da ku? Waɗannan Yahuda sai suka ce, ya Muhammad saurara, ka natsu, dan ka yaƙi waɗancan wawaye waɗanda ba su san salo na yaƙi ba, ba su da dabara, dan ka ci su da yaƙi, sai mene? Ka bari tukuna, in muka haɗu muka buga to za ka gane ka haɗu da mazaji, ko kun fahimta? Ka bari mu haɗu tukuna, haka suka faɗa mishi. Sai Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyin kamar yadda malaman tafsiri mafi yawanci suka faɗi a littafansu, suka ce shine dalilin saukar wannan ayar. Allah sai ya ce da annabi, kul, ce lillazina, ga waɗannan waɗanda suke kafaru suke kafirci, ce da su ya Muhammad, kaga Yahudawa kenan, satughlabuna, in aka haɗu aka buga sai an yi rinjaye akan ku. Jama'a, ma'anar ta fita. Watuhsharuna ila jahannama, san a ranar alqiyama za a tattara ku a tara ku guri guda, sa'annan a izakeyar ku a kada ku cikin jahannama. Wa bi'sal mihad, tirda makoma, tirda wato abinda kuka shirya wa kanku na makoma a lahira ta zama wutar jahannama. Jama'a, mun fahimta? Malamai suka ce yadda Allah madaukakin sarki ya fadi a wannan ayar, kuma haka ya faru ga waɗannan Yahudawa. Kaga ayar ta soka a cikin suratu Ali Imran. Ali Imran madaniya ce, tana bayani game da ahlu Badarin. Badar ta faru a shekara ta biyu ko ta uku bayan hijira. Allah na ma Yahudawa mugun albishir cewa za a rinjaye su. Ta faru ko bata faru ba? Ta faru a tarihi. Ko kun fahimta jama'a? Sa'ad da bayan an dawo ghazwatu al-Ahzab ko ghazwatul Khandaq a shekara ta shida, annabi ya dawo nan take, Allah ya aiko mala'ika Jibril yace ka tafi ko haɗu a cikin anguwar kabilar Banu Qurayza, saboda naqdul ahada, sun warware alqawli, sun hada kai da kafirai, an yaƙi musulmi, don haka kaje ka yaƙe su. Nan da nan annabi ya tafi ya je ya rutsa su a cikin waɗannan garuruka nasu da ganuwoyi da suka yi suka kewaye garin su. Annabi ya je ya rutsa su kwana da kwanaki, daga ƙarshe aka asalin kama wasu, aka asalin kashe wasu, aka kori wasu, aka raba su daga garin Madina gaba ɗaya. Sanadiyar barin su Jaziratul Arabi gaba ɗaya kenan. Shine Allah ke bada labari a farkon suratul Hashr. Allah madaukakin sarki ce, huwal ladhi akhrajal ladhina kafaru min ahlil kitabi, kaga min al yahudi, min diyarihim li awwalil hashr, ma zanantum an yakhruju, basu tsammani, basu tsammaci za su iya fita daga waɗannan garuruka nasu ba, saboda suna da abinci, suna da ruwa, suna da kayan yaki, suna da dabbobi. Ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, suka zaci wannan ganuwa ta su za ta tsare su daga wato asalin Allah madaukakin sarki ya kama su. Allah ce fa atahumullahu, Allah sai ya zo musu, min haythu lam yahtasibu, ta inda ba su yi tsammani ba, wa kadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan su. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aidil mu'minin, da kansu suka yi ta rusa gidajensu da hannayensu, suka yi ta rusa gidajensu, mu'mine suka ƙarasa rusawa. Allah ya ce fa'tabiru ya ulil absar, ya ku masu hankali, ya ku masu basira, ku lura da ayoyin Allah. Allah ya ce satughlabuna, kuma an rinjaye su ko ba a rinjaye su ba jama'a? ka kalli tazarar bada labarin da afkuwar abinda aka bada labarin shekaru nawa, shekaru hudu mafi karanci tsakanin ghazwatu badrin da ghazwatu uhud, ghazwatul ahzab, as'ad da aka je aka yakin khaybar, ko kun fahimta da kyau kuwa? A wata aya Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalal ladina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'thiruna fariqa. Allah ya ce wa anzalal ladina zaharuhum min ahlil kitabi alladina zaharuhum, wadannan da suka taimake su, waɗannan Yahudawan da suka taimake su, susuwa ai su kafirai. Kusan sa'ad da aka zo ghazwatul ahzab, akwai yarjejeniya tsakanin Yahudawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan za a tsare Madina gaba ɗaya. Duk wanda ya kawo farmaki za mu haɗu da mu da ku mu tsare ƙasar mu. Yahudu sai suka warware alƙawari, dama ba su da alƙawari. Haka Allah ya bada labari, innahum la aymana lahum la'allahum yantahuna, ba su da alƙawari, eh ba su da alƙawari. Da haka Buhari kada ka yadda da su, wallahi ba su da alƙawari. Kaje Ingila, kaje America, kun gana da wani, kun gana da wani, ba su da alƙawari. La aymana lahum, kada ka bada amanar kasarka, kada ka bada amanar arziki da na talakawa da al'ummar kasarka. Ina fata mun fahimta. La aymana lahum, da mushrikai suka taru, kafiran duniya suka taru za su murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan Yahudawa sai suka silale, sai suka fice, sai suka hadu da waɗancan kafiran, suka yaki musulmi da manzon Allah. Jama'a sun cika alƙawari ko sun tsare alƙawari? Sun kare alƙawari, sun kare alƙawari. Allah madaukakin sarki ya kawo musulmi, ya kawo mu'minai agaji, ya saukar musu da mala'iku, ya aiko da wata iska mai ƙarfi ta je ta tarwatsa mushrikai, ta daidaita su. Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Ya ku mu'minai, ku tuna ni'imar Allah akan ku a sa'ad da kafiran duniya suka taru za su hallaka ku. Fa arsalna alaihim rihan, sai muka aiko musu da wata iska mai zafi, busasshiyar iska ta azaba. Wa junudan lam tarawha, muka aiko musu da wasu rundina, rundinar mala'iku ba ku gansu ba ku mu'minai. Ina fata mun fahimta. Allah ya tarwatsa waɗannan kafirai, suka dafe ƙeya, suka koma a guje, suka tarwatsi. Waɗannan Yahudawa sai suka silalo, sai suka dawo cikin anguwanninsu. Don haka Annabi an dawo garin Madina, an aje kayan yaƙi, sai ga mala'ika Jibrilu, Muhammad yaya, sai ya ce ai an dawo yaƙi, ya ce ina, yanzu aka fara yaƙi, mu haɗu a Banu Quraiza. Nan da nan aka je aka haɗu a Banu Quraiza, aka je aka tare su kwanaki, aka kama wasu ƴaƴansu da matansu, aka maida su wato asalin kamamun yaƙi, sannan aka asalin gaje ƙasarsu, aka kore su. Ina fata mun fahimta. To kaga wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake bada labari. Yace wa anzalal ladina zaharuhum, Allah sai ya saukar ma waɗannan Yahudawa waɗanda suka taimaki waɗancan kafiran, min sayasihim, ta bayan wato asalin ganuwar Madina. Allah sai ya saukar wa anzalal ladina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, Allah sai ya jefa musu tsoro dan suna dawowa anguwanninsu, sai suka ce to fa wannan mutumin ba zai rabu da mu ba, mun warware alƙawari, dan haka mu kwana da shirin kota kwana. Ko kun fahimta da kyau jama'a? Shine Allah madaukakin sarki yake bada labari, yake cewa wato asalin me yake da suna kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bisal mihadi. Wannan malamai suka ce da Yahudawa ake, ina fata an fahimta kaga an kore su daga garin Madina wannan tasa suka ce sai sun kwato garin Madina promised land ne har yanzu suna takhdidin sai sun kwato shi har yanzu jama'a ba su haƙura ba ba su tuba ba wallahi suna nan kana tunanin shekara da shekaru da akai ana yakin Philistine shekara da shekaru yake cinyewa haka nan ne akwai munafunci dan haka musulmin duniya shugabannin kasashen musulmi na duniya in za ku fadaka ku fadaka ina fata mun fahimta wannan yaka da akai wa Banu Qurayza da wato asalin Banu Nadir da waɗannan Yahudawa ita ce Hassan ibn Thabit yake isharar ta a cikin wannan bakan dam ya tashi wannan waƙe nashi ko kun manta ne babu yan adam ne jama'a kuntuna ala ablig aba sufyana anni mughalghalatan faqad bariha alkhifa'u bi anna suyufana tarakatka abdan wa abdud dar sadatuha alima'u hajawta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi dhaka aljaza'u atahjuhu wa lasta lahu bikuf'in fasharrukuma likhayrikum alfida'u aman yahju rasulallahi minkum ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وإرضي لإرض محمد منكم وقاء وحلف الحارث بن أبي ضرار وحلف قريظة منا براء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء هنا يكتوى Banu Qurayza wa bamu bar su ba garagowan jinin su a cikin kumbulan mu mana mun je mun yake su bamu bar su ba ina fata mun fahimta dan haka waɗannan su ne abubuwan da malamai suka ambata game da dalilin saukar wannan aya kamar yadda suka ambaci hadisi sai dai jama'a hadisan iri biyu ne wato dalili na saukar wannan ayar da aka ce Yahudu suka ce da Annabi ai bari sai mun haɗu tukuna bari kaza kun tuna jama'a malamai suka ce dalilin nan bai tabbata ba amma zamu zo mu dirasa akan shi a gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu saboda an yi mana isharar lokaci yayi zamu bayyana cewa asarin nau'i biyu ne akwai marfu'i akwai maqtu'i marfu'i bai tabbata ba saboda a cikin isnadin shi akwai rawin majhul sannan maqtu'i tabi'i kai tsaye yace annabi yace kaga mursali kenan to shin mursali ana hujja da shi balle a dauke shi a fassara ayar alqur'ani da shi amma zo mu bayyana haka insha Allahu ta'ala gobe in Allah ya kai mu jama'a da muka hadu anan Allah ka hada fuskokin mu a gidan rahama Allah ka gafarta mana kurakuran mu zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh